بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyarmu ta farko da karshe ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar haduwa a nan masallacin Anas bin Malik a birnin Bauchi domin ci gaba da karatun Umdatul Fiqh na Ibn Qudama Al-Maqdisi Allah ya rahama a gare shi a yau 3 ga watan Jumada Thaniya shekara 1442 bayan hijira wanda kuma shine 20 ko ga watan sha bakwai ga watan 12 ko a ga watan 1 ku ya kuri shekara ta 2021 miladiya idan ba kuma ta ba mun dan yi hutu muka yi wadansu darusa a wajen abin da ke cikin wannan littafi na Umdatul Fiqh yau kuma mun dawo wannan shine darasi na 158 zamu tashi ne a kitabul jinayat bayani ne da yake da alaka da rauni da rotse a gangan jikin dan adam bayani ne na waɗansu hukunce-hukunce waɗanda da yawa daga cikin mutane suke jahiltar su saboda ba a saba karantar da su ba a cikin fiqhu ana magana akan babin aure zaka ga galibi ana faɗan abin da ka saba ji ne ballantana babin ibadat sallah da azumi da sauransu to amma wannan babi ne wanda galibi sai wanda yake da alaka da harkar shari'a shi yafi damuwa da wannan babi ne wanda zai karantar da mu menene hukunce-hukuncen musulunci akan wanda yayi ta'addanci akan wani a wani bangare na gangan jikinsa ko kuma akan ransa gaba daya yaya ake daukar fansa ko kuma yaya mai musulunci ya tanadar akan kiyaye lafiyar wani da kuma kiyaye ransa daga bangaren ka kai bawa kamansa wannan shine abin da zamu fara koyo daga kan yau in Allah ya yarda haka za a karanta farko mu dan karanta abin da ya sawaka mu yi muqaddima sannan mu ji abin da aka karanta bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام أحدها العمد وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربة بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه ثم أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به أو نحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما فهذا يخير الولي فيه بين القود والديع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز
malam yace kitabul jinayat bayani akan hukunce-hukuncen raunuka ko hukunce-hukuncen ƙetare haddi ko kuma hukunce-hukuncen ta'addanci al-qatlu bi ghairi haqqin yanqasimu ila thalathati aqsam malam yace kisa ba tare da haƙƙi ba ya kasu kashi uku. Ahaduha, kashi na farko al'amd, kisar ganganci. Wahuwa an yaktulahu bi jurhin, shine mutum ya kashe wani ta hanyar rofe. Aw fi'lin yaghlibu ala dhanni annahu yaktuluhu, ko ya aikata wani abu akan wannan mutum, irin abinda akwai kyakkyawan zato, akwai kyakkyawan tsammanin cewa wannan abun zai kashe shi. Ka darbihi bi musakkal kabir, kamar mutum ya bugi wani da wani abu babba mai nauyi. Aw takririhi bi saghir, ko kuma ya dauki abu karami amma ya yi ta maimaita duka da shi. Aw ilqa'ihi min shahiq, ko kuma ya jefo shi daga wani tsauni ko wani wuri mai tudu. Aw khantihi, ko ya shaƙe shi. Aw tahriqihi, ko ya kona shi. Aw taghriqihi, ko ya dulmuyar da shi a ruwa. Aw saqihi summan, ko ya shayar da shi guba. Aw ash-shahadati alayhi zuran, ko kuma ya bada shaida ta ƙarya a kansa. Bima yujibu qatlahu, irin shaidar da za ta sa a kashe shi. Aw al-hukmu alayhi bihi, ko mutum ya zartar da hukuncin kisa akan wani ta hanyar ƙarya da zalunci. Aw nahwu zalika, ko makamancin wannan. Qasidan, yayi haka tare da nufin yayi kisan. Aliman bi kaunil maqtuli adamiyyan, yana sanar da cewa wannan mutumin da ya kashe bil adama ne, ma'suman, kuma wanda doka ta bashi kariya ne. Fa hada yukhayyaru al-wali fihi bayna al-qawdi, to wannan dan uwan wanda aka kashe din yana da dayan, yana da zabi daya tsakanin ko dai a kashe wanda ya kashe dan uwansa wadiya, ko kuma ya zabi a biya shi diya. Li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, saboda ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yace, man qutila lahu qatil, duk wanda aka kashe masa wani dan uwa, fa huwa bi khairin nazarai, to yana da zabi dayan biyu, imma an yaqtula, ko dai ya sa a kashe wanda ya kashe dan uwansa, wa imma an yafdi, ko kuma ya fanshi wancan ta hanyar karbar diya. Wa in salaha alqatila, idan shi wanda yake da haƙi din a matsayin sa na dan uwan wanda aka kashe, yayi sulhu da shi da wanda ya kashe, wanda yake kisan, anil qawdi, a madadin a kashe wancan din, bi aksara min diyatihi, ya biya wani kuɗi mai yawa sama da kuɗin diyar jaza, to shi ma ya halatta. An ji wannan? A cikin wannan abinda aka karanta mun ji abubuwa da yawa dangane da abinda ya shafi kisan kai. To yanzu tun da farko-farkon bayani ne, muna da bukatar mu ji ƙarin bayani na muqaddima akan abinda ake nufi da jinayat, sannan kuma sai sharhin wannan abinda malam ya faɗa. Al-jinayat jam'i ne na al-jinaya, al-jinaya kuma shine al-i'tida. A lugha ana amfani da wannan kalmar ta al-jinaya domin ay nuni da al-i'tida'u 'ala an-nafsi aw al-badani aw al-mali aw al-'irq, duk abinda mutum yayi na wuce gona da iri, da kuma wato taba haƙƙin wani na ransa ko gangan jikinsa, wani bangare kenan na gabarsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa, duk wannan sunan sa jinaya. Shi yasa an ce jinayat, ko da laifukan da suka shafi wato taba mutuncin mutum ko da baki ko da gaba shi ma sai a ce jinaya ce akan wani tunda ta'addanci ne akan sa ko da ya shafi dukiyarsa ta hanyar sata ko kwace ko faucewa ko kuma yin mamaya sai a ce shi ma jinaya ce to amma annan a fiqihu idan ka ji malamai sun ce kitabul jinayat to sun raba waɗannan abubuwa guda hudu kashi biyu ne kashi daya shine suka dauki al-i'tida'u 'ala an-nafsi wal badan yin ta'addanci akan gangan jiki da rai sai ayi bayanin sa anan sai a ce kitabul jinayat ko ahkamul jinayat sauran kuma na wanda ya shafi dukiya da mutunci sai a kai shi cikin kitabul hudud idan mutum yayi ta'addanci akan dukiyar wani sai a kai shi a tattauna shi a cikin kitabus sariqa kaga as-sariqa kuma yana cikin al-hudud ne ko kuma yayi ta'addanci akan mutuncin wata ta hanyar fyaɗe ko zina shi kuma sai a ce mishi wato babu haddiz zina a cikin kitabul hudud to amma duk da cewa an kace al-jinayat ya hada duka mu anan a fiqihu yanzu abin da ya dame mu shine taba mutum ta hanyar taba lafiyarsa ko jininsa ko gabarsa ko kuma kawar da ransa gaba daya haka duk abin da za ku ji mun yi bayani a yanzu yana da alaka ne da yin ta'addanci akan wani bangare na gangan jikin mutum ko kuma ransa gaba daya mutum ya kawar wannan shine ma'anar al-jinayat an fahimta don haka abinda zamu karanta a yanzu ta'arifin sa a wurin malamai shine at-ta'addi 'ala an-nafsi aw al-badani bima yujibu qisasan aw diya bima yujibu qisasan aw diya ko kuma aw kafara duk abinda zaka yi akan ran mutum ko akan gangan jikinsa ta hanyar ƙetare haddinsa wanda zai iya sa ko dai a yi maka irin abin da ka yi a rama masa ko kuma a ce ka biya wani kuɗi na diya ko kuma a sa ka ka yi kafara wannan shine ake nufi aljinaya jam'insa shine aljinayat kuma haka yake zuwa sai ka ji an ce kitabul jinayat ana fahimta ko don haka wannan bayani ne dangane da hukunce-hukuncen mai musulunci ya tanadar akan duk wanda ya yi ta'addanci akan gangan jikin wani ko lafiyarsa ko ransa abinda ya faru shine addinin musulunci yana girmama darajar bil adama kowane ne shi don Allah ce walaqad karramna bani adam sai dai idan mutum ya aikata abinda ya kaskantar da darajarsa ta bil adam ta dan adamtaka to wannan sai iya sa doka ta ce baya da tsadar da sauran rayuka suke da ita baya da mutunci ko darajar da waɗansu gangan jiki suke da shi saboda ya saba wa dokar da ita ce za ta ba wa gangan jikin nasa kariya amma matukar mutum ya kiyaye dokar Allah ana fahimta to wannan mutum Allah yana bayar da kariya cikakkiya ga lafiyarsa da gangan jikinsa kuma zai sa da jininsa da lafiyarsa da ransa su zama waɗanda suke da kima da darajar da Allah ya hana a taɓa su to duk mutumin da bai yi abin da ya sa ya halatta a kashe shi ba Allah maɗaukakin sarki ya hana kar a taɓa shi ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq kar ku kashe ran da Allah ya haramta sai dai inda haƙƙi na shari'a ran da ya fi kowanne tsada a wurin Allah shi ne ran musulmi saboda shi ya bi dokar Allah don haka shi yasa Allah ya tsaya wajen kare masa mutuncin ransa waɗanda ba musulmi ba su ma suna da haƙƙin rayuwa da kuma haƙƙin kare musu ransu a musulunci amma kuma yana da limitations yana da wato iyaka saboda gurgurdon yadda ka yarda ka karbi dokar Allah gurgurdon yadda dokar Allah kuma za ta tsaya ta kare ka wanda kuma bai yarda da dokar Allah ba to zai iya kaiwa inda Allah zai ce ba ruwansa da shi ana fahimta shi yasa duk abin da za ku ji an yi magana akan musulmi, to saboda shi ya mika wuya ga dokar Allah, to kaga dokar Allah ku sai ta fi kare shi sama da wanda zai ce shi bai ma yarda da dokar Allah ba. Musulunci ya cikakken adalci a nan, da yasa hukuncin ran musulmi ya fi hukuncin ran wanda ba musulmi ba idan ka kashe. Duk da cewa dukkansu suna da kima da cewa in ba akwai haƙƙi na shari'a ba za ka taɓa ba, ko mutum ba musulmi ba ne ba za ka yi ta'addanci a kan ransa ko lafiyarsa ba, sai dai in ya yi laifin da doka ta halatta yi maka yin hakan. Muna fahimtar haka cikin faɗin Allah Maɗaukakin Sarki akan Annabi Musa, lokacin da ya kisan kai da kuskure ma ba da gangan ba, a ƙoƙarin raba faɗa tsakanin bakin ɓe da ɗan uwansa da Isra'ila. Annabi Musa wancan ne ya nemi agajinsa, fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi fa wakazahu Musa, Annabi Musa yana dukansa faqada alaihi, sai mutumin ya mutu. Wannan mutuwar da ya kaga Annabi Musa bai niyyar kashe shi ba, amma duk da haka Annabi Musa hankalinsa ya tashi don ya san yadda Allah yake nuna kimar rai kowace iri ce. An gane ko? Sai ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah na yi laifi ka gafarta mun, faghfara lahu, sai Allah ya ce ya yafe masa, ashe Allah ya yarda da cewa laifi ne, shi yasa Allah ya ce ya yafe masa, don haka laifi ne kashe rai kowa ne. To amma daraja ta ran musulmi ta tsara ta ran wanda ba musulmi ba idan har dalili yasa aka keta din, saboda wannan yayi submitting ga dokar Allah, wannan kuma bai yi ba, to wanda yayi kuwa musulunci ya fi kare shi sama da wanda dama bai yarda da dokar ta Allah ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, duk wani musulmin da ya shaida ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah, kuma ya shaida ni manzon Allah ne, to wannan mutum bai halatta ba a kashe shi sai dai in ta hanya uku kadai. Hanya ta farko ita ce mutum ya zama ya taba aure kuma yayi zina, aka tabbatar da hukunci a kansa. Hanya ta biyu ita ce mutum ya zama ya kashe wani. Hanya ta uku ita ce ya zama mutum ya fita daga addini, wanda addinin ne ke kare, ke bashi kariya wa ran nasa, sai ya fita daga addinin, to addini sai ya ce ya cire kariyar, ya cire masa wannan rigar ta immunity, kar a taba shi. Ana fahimta? Kowace doka kuwa a duniya tana ba waɗansu immunity, tana kuma hana waɗansu. To shi yasa musulunci yake bayar da immunity wa waɗanda suka yarda da dokarsa. Mutum yana fita daga musulunci, sai musulunci ya cire masa wannan rigar ta kariya, ko dai shi ya ce a kashe shi, ko kuma ya ce in an kashe shi ba a yi laifi ba, ko kuma a ce in an kashe shi to diyyarsa da haƙƙinsa ba ta kai haƙƙin wanda shi yake ƙarƙashin dokar musulunci kuma musulmi ba ne. Na fata an fahimta. Wannan dalilin ne yasa za ka ji Allah Maɗaukakin Sarki ya tsananta a kan duk wanda ya kashe musulmi. Allah ya tsananta a kan duk wanda ya kashe kowa ma. Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Kama in musulmi ne kuma, kaga wannan Allah ya ce duk wanda ya kashe wani ko da ba musulmi bane, in dai ka kashe wani haka kawai to kamar ka kashe duk duniya ne. Amma idan musulmi ka kashe, to nan ka Allah ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu, duk wanda ya kashe mumini da gangan to wannan makomarsa jahannama. Kaga ba a faɗa haka ba a can. Wa ghadiba Allahu alayhi, kuma Allah yayi fushi da shi, ba a faɗa haka ba a can. Wa la'anahu, kuma Allah ya tsine masa. Wa a'adda lahu azaban azima, kuma Allah ya tanadar masa da azaba mai girma bayan ya ce jaza'uhu jahannamu. Ashe a cikin jahannaman akwai wata azaba mai girma wanda take wato tafi kawai zallan a ce kana cikin jahannama. Saboda nau'ukan azaba a cikin jahannama suna da yawa. Allah ya tsare mu. Abin da yasa musulunci ya girmama batun kisan kai shine saboda a cikin kisan kai in har dalili yasa ka kashe wani kuma da gangan, to fa bala'in da yake kanka in dai ba rabuwa da Allah kai gaba daya ba, kai kafirci, to babu wani laifi a duniya da yafi wannan. so da zaka jawo kanka wani complication ne da zaka kasa warware shi. Idan ka kashe wani a musulunci an ce a kashe ka, to amma ba magana ba ta kare ba, ko kuma a musulunci an ce ka biya diya amma ba magana ba ta kare ba. Idan ka kashe wani, ɗan uwansa suna ganin ka da rai, ba za su taba jin kwanciyar hankali ba, sai aka ce to kai ma ai eliminated ɗinka ka tafi, ka bi shi kenan. Kuna fahimta? Ko kuma ɗan uwan a ba su kuɗi sai su ɗanga ya rage musu zafi. A cikin wannan kisan da kai na akwai haƙƙin Allah, don shi ya halicci mutumin, shi ya sa masa rai, sai ka cire, sai kai sanadin fitan ran lokacin da yi ba, ko kuma lokacin yayi amma sai zama kai ne sanadiyar lokacin yayi. Ana fahimta? Kaga akwai haƙƙin Allah. Na biyu, akwai haƙƙin waɗannan mutanen. Shi haƙƙin Allah ta yiwu kai ta tuba sai a ce eh za a karɓa. Haƙƙin waɗannan mutanen ta yiwu ka ba su kuɗi ko kuma an kashe ka sun huce. To saurawa, saurawa wanda ka kashe yana nan, kaje shi ba za ka iya ce ya yafe maka ba, ba za ka iya bashi kuɗi ba shi. Sannan kuka tashi ranar kiyama ba kuɗin, balle ka bashi. Sannan ba a kisa, balle ka ce shi ya rama kisansa a can. To shi ya za ka yi da shi shi kuma? Ku gane inda girman al'amarin yake. Saboda haka kana iya tuba, Allah ya yafe maka. Kana iya waɗannan mutane ka ba su wani abu su ce sun haƙura, amma wanda asali kai masa abun fa, yanzu kana tsammani inda shi yana da rai za a dawo da shi, sai kawai ga an kashe ka kai ma zai iya tashi ya huce? Ba dole bane kai ya huce, saboda kai ka san abin da kai ne yasa aka kashe ka. Zafin ba zai kai maka wanda shi bai san me yayi ba. Sannan kai kana tsammanin dama zaka mutu, dama mutuwar wanda yayi tsammanin zai mutu ya shirya akan wanda bai sani ba ka kashe shi, ba yanda za a yi ba shi fa a rama masa. Allah ne kadai zai iya rama masa. Shi yasa duk wanda yake san kai wallahi sai an je kiyama ne kawai ka ga yanda Allah zai iya ramawa. Amma abun ya wuce yanda hankali zai iya tunani akan mutumin da aka kashe shi a daidai lokacin da mutum ya zo ya kawo makami, ko zai harbe shi, ko zai yanka shi, ko zai buge shi, yaya kake tsammani yake ji a lokacin? Ko mutumin da zai yi ta ihu yana neman ya samu ya tsira, ka tuna da yanda rai yake fa, yanda dan adam yake damuwa da karya rabu da ran nan, amma wani dan adam dan uwansa mai irin ran ya zo ya raba shi da shi, kuma kwaya ɗaya ce ba za a sake maimaita maka ba, shikenan ya raba ka da wannan duniya. Shi yasa al'amarin kisan kai yake da girma wallahi a musulunci. Allah ya tsare mu. To amma duk da haka akwai hanya ta tuba, kuma akwai hanyar da Allah zai iya sa in mutum yayi tuban da gaske a je kiyama a samu a sasanta shi, wancan Allah ya san abin da zai biya shi da shi. Kisa a musulunci ya kasu kashi biyu, a ya kasu kashi uku. Shi yasa ka ji malam ya fara da guda ɗaya bai kawo sauran guda biyun ba. Akwai kisan ganganci shine qatlul amd, akwai kisan kuskure shine qatlul khata, akwai kisan da ke tsaka-tsakiya shine kuskuren ganganci, ko kuma gangancin kuskure shine shubhul amd, ko kuma amdul khata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi amdul khata. Malaman fiqhu sun sa masa suna shubhul amd saboda saukin ganewa. Qatlul amd shine mutum yayi amfani da abinda zai iya yin kisa tare da niyyar yin kisan, ya kuma yi abinda zai iya in an yi shi zai iya jawo kisa wa ɗan adam ɗin da doka ta ce kar a taɓa shi. Alhali ya san ɗan adam ɗin ne, kuma ya san kisa yake yi, waɗannan abubuwa in suka cika shi ne ake ce kisan kan danganci. Shi ne in ya cika waɗansu wato element sharuɗa guda shida, an gane ko? Shi ne an ya ƙutula man, an ya ƙusuda قتل المسلم أن يقصد قتل الآدمي يعلم أنه معصوم الدم بما يقتل به غالبا shine mutum yayi amfani da abinda za a ana yin kisa da shi sai ya nufi yin kisan alhali ya san kisa zai yi kuma ya san abinda zai kashe din dan adam ne kuma ya zama wanda ya kashe bil adama ne bil adaman kuma wanda doka ta ce kar a kashe in mutum yayi wadan yayi cika wadannan to shine yayi kisan ganganci na farko ya zama akwai niyya niyyan nan ba sai ka fada ba tunda ba ji ake yi ba kuma ba zai leka zuciyarka za a gane ba abinda kai shi zai nuna cewa kai niyya ana fahimta amma dole sai an tabbatar da cewa wannan yayi niyya sannan kuma ya san kisa zai yi idan ka gama cika wannan amma baka san kisa kai ba kamar kana bacci ne kai kaga wannan ba za a ce haka ba an fahimta ko kuma an bugar da kai da karfi kaga wannan baka san me kake yi ba to sai ya zama mutum ya sani sannan ya san cewa wannan abun dan adam ne idan mutum ya zo yi amma bai dauka dan adam bane sai yayi to wannan ba zai zama kisan ganganci ba sannan kuma yayi amfani da abun da ake kisa da shi an gane ko sannan a ƙarshe ya zama wannan mutum din wanda shari'a ta bashi kariya ne in duk wannan sun cika amma ba wanda shari'a ta bashi kariya ba to ba za a ce al'amd wanda za a cika zai cika sharuɗan da za a ce za a iya kashe mutum akai bane an fahimta ko hanyoyin da ake tabbatar da cewa wannan kisa kisan ganganci ne a shari'a shine mutum yayi kisa ta hanya ɗaya daga cikin guda goma fuska ta farko ita ce mutum ya kashe mutum ta hanyar yi masa rauni da abinda yake da kaifi ko tsinin da ake iya fasa jikin dan adam da shi duk abu mai kaifi ko abu mai tsini wanda in aka yana huda jikin dan adam to mutum yayi amfani da shi kamar me wuka ko me ko kibiya ko me ko bindiga duk abinda da yake iya fasa jikin dan adam to an san kuma dan adam in an fasa jikin sa yana iya mutuwa to mutum yayi amfani da irin wannan alama ce ta cewa dama yayi niyyar yin kisa ne ba sai an tsaya ana wani dogon bayani ba in yayi amfani da abinda dama ana kisa da shi saboda kaifinsa ko tsininsa kuma ya cakka ko ya harba ko ya yanka ko ya tsara wa mutumin ya mutu kawai za a ce da gangan ne ko duk yanda ya rantse cewa ba da gangan bane ba sai an saurare shi ba an fahimta hanya ta biyu ita ce mutum ya dauki wani abu mai nauyi ko abu ka ko abu mai girma sai kwada akan mutum an fahimta ko ya sa abun ya fado akan mutum mutum yana zaune sai tura katanga ko yana zaune sai tura bishiya ta fadi akan sa ko kuma rumfar da take sama da shi sai kautar don ta fadi akan sa ta rushe akan sa ko kuma mutum ya dauki katon dutse ya buga masa ko karfe duk wani abu dai mai nauyi ko mai karfi wannan ya hada da ka buge shi da mota kana gudu ko shi yana tafiya a motar ka zo ka buga da taka irin dukan da wannan zai isa motar in ta kife ya rasa control har ya mutu to in ya mutu ba sai ka ce ba ma bukatar ka ce da wasa ka masa ba ma bukatar ka ce kana tsokanansa ne ko kai ne ka razane shi a kawai ka kashe shi da gangan ne an fahimta hanya ta uku da ake ganewa shine mutum ya jefa mutumin ga wani abun da yake kisa shi bai yi da kansa ba sai ya tura shi da abun da in an tura shi dole ya kashe shi kamar ya ga kada sai ya tura shi a rafin da kada take ciki ko ya bude keji a gidan zu sun je kallo sai ya tura mutum a inda zaki yake ko da musa ana fahimta shi ba shi ya kashe shi ba amma ya tura shi wa abin da zai kashe shi ko an gane ko kuma ya tura shi a ɗakin da maciji yake maciji mai dafi ko ya cuna masa macijin wannan shi ma za a ce mutum yayi kisan ganganci. An gane wannan? Hanya ta hudu ita ce mutum ya jefa mutum a inda yawancin an shiga ba a fita ana mutuwa. Ba wai abu mai yin kisa ba. In mutum ya shiga cikin nan baya fita kamar cikin wuta. An gane ko? Ko kuma cikin ruwa, ko mutum bai iya ruwa ba, ko kuma ya iya ruwa amma wannan ruwan ba zai iya fita a ciki ba. Sai mutum ya jefo shi. Ko mutum ya manna shi ga abinda yawanci wannan abin yana kisa, kamar ya manna masa wayar lantarki. Ko ya sa shi ya taba, alhali ya san zai kashe shi, sai ya ce ya taba. Shi kuma bai sani ba. Sai ya taba, sai ya kashe shi. To wannan kisa ne na ganganci. Ana gane wannan? Hanya ta biyar ita ce mutum ya shatsa mutum, ko da hannunsa, ko da igiya, ko da rigar mutumin, ko da wani abin da zai hana masa numfashi, don an san in baka numfashi zaka mutu, sai ya hana maka numfashi. Hanya ta shidda ita ce mutum abinda ya san ba a rayuwa sai da shi, sai ya hana mutumin, ya tsare shi, ya kulle shi, ya hana shi wannan abin, ko ya kulle shi a inda ba oxygen, ba iska, ko ya kulle shi a inda ba abinci, kuma ya hana shi iya fita, ya yi ta jin yunwa har ya mutu, ko inda ba ruwa ya yi ta jin kishirwa har ya mutu. Duk abin da dan adam yake bukata kafin ya rayu sai ya hana shi access da wannan abin. Wannan shi ba kisan kan ganganci ne. Ba dole sai ka dauka ka sari mutum ba. Ina fata duk ku fahimta ne. Hanyoyin da za a iya ce kai ka kashe shi suna da yawa. Ko kuma hanya ta bakwai ita ce mutum ya kashe shi ta hanyar yi masa sihiri. Kaga wannan ai yana zaune ne abinsa kawai ya shirya ta hanyar aljanu su je su yi abin. To wannan shi ba za a ce shi ya kashe shi da gangan, ta yanda shi ne ya yi sihirin, ko shi ya biya kuɗi a yi, a ce a kashe wane. To sai masu sihiri ya biya? An gane ko? Makasa ne ƴan daba da za su je su sare shi ya biya su kuɗi? Duk dai hanyar mutum da ya yi wanda shi ya ɗauki nauyin yin kisan, to shi ya yi kisan, kuma shi ne za a ce ya kashe da gangan. Ba dole sai wanda ya aikata shi kadai ba, wanda ya aikatan yana ciki, shi ma wannan yana ciki. Hanya ta takwas ita ce mutum ya shayar da mutum guba, ko duk wani abin da an san in an sha za a mutu, ko kuma in an dura maka a jikinka za ka mutu, kamar allurar da an san in aka maka wannan allurar tana kashe mutum, ko kuma kai kana cikin wani hali ta yanda in aka yi maka allura ta lafiya irin ta wane, kai yanzu an maka kashe ka za ta yi. Akwai mutumin da in an sa masa jini zai kara masa lafiya, akwai kuma wanda an sa masa jini zai kashe shi. To sai a sa wa wanda ana tsammani ai an gano cewa a daura masa jini iri kaza yanzu mutuwa zai yi, sai aka daura masa, to kai ka kashe shi. Likitoci suna iya irin wannan. Idan ana so a hada baki da likita yayi kisa, ana iya sai a ce ka daura masa jini kawai a gaban kowa, ya daura masa jini ko ya daura masa ruwa ta irin yanayin da in an yi mutuwa zai. Sai ƴan uwan suna ji suna gani aka zo aka daura, sai so ga mutum yana haka, sai su yi salati, alhali an hada ne aka kashe shi. Kamar yadda kuma ana iya mutum yana bacci sai a yi masa allurar da daga can zai wuce, sai zama a gaban majinyata ne, su suna gani ana ta musu jinya ana taimakon su, amma a kashe, ana iya haka. Ko kuma a yi wa mutum allurar cutar da take kisa, sai ya kamu da cutar, cutar ta zama sanadiyar mutuwarsa, ko da shekara goma ya yi yana cutar, to kai ka kashe shi kuma kisan ganganci ne. Ana fahimta? Kamar duk wata cuta infectious disease, sai mutum ya zo ya sa wa wani da gangan, ka ɗauki jinin wani mai ƙwayar cuta ta ƙanjamau ko cutar da take kisa, sai ka zo ka sa masa. Ana fahimta? Ko kuma abin da ya faru lokacin da ake yin abin nan web din farko na COVID-19, kamar yadda kuka gani a London, wani saboda abar mugunta ya kamu da cutar COVID-19, sai zai tofa wa wata yawu a kumafinta, ya wunsa shi kuma ya kamu da shi ya tofa kafin aiwaye kaga ta riga ta shaka to ya haka ta cire amma ta kamu kuma ta mutu to wannan shi ma kisan ganganci ne kaga abin da ke ta ko bai mata komai ba amma da gangan ya sa mata cuta shi ma wannan kisa ne da ganganci sannan kuma abu na tara na kusa da karshe kenan shine mutum yayi sanadiyar mutuwar wani ta hanyar ba da shaidar ƙarya don a kashe shi kun san wannan ma ana yi ai idan ana so a kashe wani sai kawai waɗansu sun aikata laifi sai a ce wani ana zargin sa sai a je a kama shi sai a je ai sai a zo ai paredin din sa sai a kira waɗansu sai su ce su ne shaidu mun ga lokacin da shi ne suka hada baki ko shi ya dauki nauyi akai kaza ƴan siyasa sun fi yin irin wannan ko kuma in ana so a yi wa wani sharhi saboda ana so kawai a kawo da shi sai a hada baki kuma a kawo shaidu to mutumin da ya sa din shi ya kashe shi shaidan shaidun da aka kawo suka bada shaida akan yayi da gangan don a kashe shi kuma aka kashe shi saboda an dogara da wannan shaidar su wasu suka kashe shi dukkan su makasa ne da su da wanda ya dauki bindiga suka taru su goma suka yi masa wuta ya mutu duka ɗaya ne an gane wannan ko kuma mutum shine alkali sun yi fada da wani sai ya ce bari in zama alkali zaka gani sai zama alkalin sai ya ce a kawo masa wani sai san yanda ya hada ya yanke masa hukuncin kisa aka kashe shi a hukumance amma shi ya san bai kai a kashe shi ba yayi haka shi ba shi ya kashe shi da gangan to sai abu na karshe shine mutum ya turo wani daga sama ko ana cikin jirgin sama ya turo shi ko suna kan dutse ko daga kan bishiya sun hau sai sa shi ya zamar da shi ya fado ya mutu kaga ai ne ya fado shi ya fado da kansa ya mutu amma kai kai sanadiyar fadowar to kai ne ka kashe shi kisan ganganci waɗannan surori guda goma su ne surorin da ake iya gane cewa mutum shi yayi kisa kuma kisan ganganci zaka iya samun hanyoyi da yawa a wannan zamanin da ake yin kisa wanda kowanne zaka iya alakanta shi da ɗaya daga cikin waɗannan malamai sun kawo tun zamanin da ne amma mun yi kokarin bada misalai na zamani a yanzu da za su iya shiga to akwai kuma misalan da yawa kai zaka tuno sai ka hada shi da ɗaya daga cikin waɗannan zai zama kisa ne na ganganci inda ya cika waɗannan abin da muka faɗa ya zama ya nufaci yin kisar ya san abin da ya kashe dan adam ne sannan kuma wannan dan adam din wanda doka ta bawa kariya ne sannan kuma ya zama tare da nufin yin hakan kuma yayi amfani da abin da ke iya kisa kaga duk wannan abin da muka fara kuma suna iya yin kisa ina fata mun fahimta yanzu wannan ita ce mukaddima sai kuma mu dan kara jin abin da malam ya fada dangane da wannan malam ya ce kisa ba tare da haƙƙi ba ka su kashe uku na farko shine qatlul amd kisan mene kisan ganganci kenan to yace kuma shi kisan ganganci shine mutum ya kashe ta hanyar yin amfani da abin da in an yi wa mutum rotse yana iya kisa to ya bada misalai da kamar mutum ya dauki abu mai nauyi ya kwada wani ko kuma ya dauki karami amma ya maimaita kwadawar yanzu duk wanda ya dauki babban dutse ko ya dauki katon bulo mutum yana bacci sai buga a kansa wannan ai zaka ce kawai ya niyan kace shi ne ba sai ya ce wasa nake masa ba akwai wasan da mutum za a karba irin wannan in mutum ya dauko abu kato ko mutum yana zaune sai ya dauko abu mai nauyi ko kofa sai kwada masa ko kuma ya turo wani abu a kansa ya fadi ko mutum yana cikin motarsa yana tsaye ya sa irin waiji din nan ana fahimta yana bayan motar ana aiki ko makanikin sai cire wajin motar ta zo ta fadi a kansa sai ta kashe shi kaga wannan ai ganganci ne to duk yana cikin abin da malam yake faɗa to ta yiwu kuma a samu karamin abu ne kamar karamin dutse kaga in ka jefi mutum da shi sai dai ya fasa masa kai yayi jini amma ba zai kashe shi ba to kai sai kai ta maimaita duka da shi kaga alama ce ta cewa wannan ya nuna kai niyan kashe shi ne in ka jefe shi da shi zamu ce wannan ba niyan kisa bane yayi amma daga baya sai ya mutu to bai cikin wannan babu ka dauki roba irin ta harbi din nan kaga in kai da bindiga sai ya mutu zamu ce dama kisa kai amma ka dauki roba harbi sai ka harbe shi fa sai ta fasa masa ido daga baya kuma sai ya mutu kaga ba zamu ce wannan kisar ganganci bane mai yiwa ba kisan kai niya ba kai niyan ka masa raunin ne to koda ya mutu sai a kama ka da shubuhul amd wanda zamu zo mu ji a gaba amma da ka harbe shi sai ka take yi kana tayi kana tayi to yanzu kan me kake so kisa kake so ko ka dauki dutse karami ko wannan wayar sai kai ta kwadawa a makasa kana ta duka to wannan alama ce cewa dama kisa ka zo yi ana fahimta wanda ya niyar kisa mai yiwa ba zai dauki yar aska karama ba ko ba zai dauki allura ba sai dai dauki babban abu to kai da ka dauki allurar sai ka zo ka caka ta a daidai inda zai iya shiga kokwaluwar sa wannan zamu ce kisa kai niya ko ka dauki aska sai ka samu daidai kahon zuciya amma wanda ya dauki aska ya yanka hannu zamu ce wannan yayi niyan yayi rauni ne ko da mutum ya mutu ta hanyar zuban jini zamu ce ba kisan yayi niya ba rauni yayi niya amma in ya samu kirji ko ya daka aka wannan zamu ce yayi niyan kisa ne kun gane maganar shine abinda mallaka yake magana anan to abinda mallaka ya faɗa na ƙarshe wanda yake da abinnan shine maganar idan mutum aka kashe masa dan uwa to yana da zabi inda ya zama ya cika wannan qualities ya cika ingredients din kisan ganganci da muka faɗa to duk wanda aka kashe musu dan uwa suna da zabi ɗayan biyu ko dai su ce a kashe shi to hukuncin sa kisa zamu zo mu ji bayani kuma yanda ake yin kisan wannan kuma hukuma ce za ta yi ba wai daga mutum yayi wannan kai kuma sai a ce to hukuncin kisa ya tabbata a kansa sai ku shirya a je a kashe shi ko kai ka kashe shi da kanka ba a'a sai dai ka kai shi gaban hukuma in ta kashe shi fa biha wa ni'mat in bata kashe shi ba Allah ya isan an je kiyama ko a je ku raba amma kai ba za ka yi da kanka ba ana fahimta sannan kuma idan ka ga cewa ba kisa za a yi ba to kana iya karɓar diyya wannan diyyar ita ce za mu zo mu ji yadda diyya kuma a cikin babin diyya yadda yake shine a sa wa mutum kuɗi a cece sai dai diyya ta kisar ganganci ta fi akan diyya ta kisar kuskure yawanci farashin da kuke gani na diyya ɗin nan na yanzu wanda za ku ga miliyan nawa ne miliyan 59 ko kusan 60 to wannan na kisan kuskure ne idan kisan ganganci aka yi shi kuma ya fi haka yawa an fahimta ko kuma aka yi na shubuhul amdi wato gangancin kuskure shi ma duk kudin ya fi haka yawa shi kudinsa daidai yake da na ganganci to shi wannan yana da zabi ɗayan biyu amma in ya gana mama yana iya cewa duk ya yafe magana ta ƙare shi ɗan uwan yana iya cewa ya yafe kamar yadda ake iya yafewa akan kuskure don mutum ya ga dama ya ce ya yafe shi kenan in kuma ya ce a ba su diya shi kenan in kuma ya ce a kashe shi kenan ana fahimtar wannan to shi ne mallaka yake gaya maka cewa sai ya ce a kashe sai ɗan uwan wanda za a kashe wanda ya kisan suna ta roƙo suka ce ko nawa ne za su biya misali yanzu kun ce diya miliyan 60 ko sai zama idan na kuskure ne miliyan 70 idan na ganganci ne miliyan 70 ne misali sai suka ce za mu biya miliyan 500 a madadin a kashe shi kaga ai ya fi asalin kudin diyar ya halatta shine mallaka yace jaza ya halatta sai da haƙinka ne kai ana fahimta kuma akwai hadisi da Imam Tirmidhi ya ruwaito wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya yanke wannan hukuncin cewa in suka yi sulhu akan cewa zai karbi sama da haka to babu laifi an fahimta ko wannan shine iya abinda zamu karanta kuma mu yi sharhin sa a yanzu lokacin da ya rage mana zan dan bada dama ne ayi tambaya daya biyu kadai akan wannan darasin saboda in aka tashi ba tambaya yau ana fahimta in akwai tambaya akan maganar jinayat sannan kuma wannan tambayar daya biyu sewa uku shikenan bismillah ya ce direbobin da suke obatakin sai su yi hatsari idan mutum ya yi niyyar yin kisa ne ya yi abinda muka faɗan nan shi ne za a ce ya yi kisan ganganci amma in mutum ya yi ne ba da niyyar yin kisa ba sai dai da niyyar yin obatakin ko da niyyar yin yin sakaci ko ganganci ko reckless driving wannan zai iya zama shubuhul amdi amma ba dole ya zama ko kuma ya zama khata amma ba dole ne ya zama na ganganci ba na'am yake cewa kaman farawo in mutum yayi sata shin yana daga cikin waɗanda suke ma'asumu dam wanda aka kare musu jinin su ko kuma baya ciki idan dalili yasa don yayi laifi shi ma ya saba wa shari'a in kuka kashe shi shi ma ba kisan ganganci bane ya kasu kashi biyu idan farawo ya kawo maka hari ne kai kana kokarin kare kanka ko kare dukiyarka sai ka kashe shi ba kisan ganganci bane kuna bayinta amma farawo ba ya ka maka hari bane ko kuma yazo zai satar bai yi ba ya gudu sai kuka bi shi ko kashe shi wannan kai kisan ganganci na gaba
amma kuna aiki da yayi a gidan kuma eh ko kuma ka tsaya da wannan ko ke na ka da
eh to an ka kwaranga mai aiki yazo yana hawa daga ƙasa kuma bata zauna ba to sai mutumin ya zamo ya fadi waye ture abin to wannan kuma shi wannan kuma mu zo babin shi ba muna magana akan wanda ya aikata abu da gangan ne wancan akan maganar mutuwan kuskure ne zamu zo mu yi magana akan mutuwan kuskuren da wani ne ya kashe shi da kuskure ko shi ya kashe kansa da kuskure kaga wannan shi da kansa ne ya zamo wannan shi babu komai akai to ku hakuri abinda zamu yi na karshe shine zan gabatar muku da manyan baki ne da muke da su suka albarkaci wannan majalisi wanda kuma na tabbatar da cewa mu dan basu wannan karshen lokacin zai fi mana amfani sama da amsa tambayoyin da farko akwai Sheikh Ismail Salisu Abdullahi Funtuwa kashi shehi a ganka kashi dai shine yake shigowa yanzu
alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullah
wannan shi kun lakum ahlut tuqa man adhunnukum khaliqina an tahyu kiraman wa tansuru
alhamdulillah ya isa wannan shine Sheikh Ismail Salisu Abdullahi abin nan malami ne na addinin musulunci kuma PhD yake da shi a shari'ar musulunci suna tare ne da Sheikh Fadl Sabiu Said shi Sheikh Fadl Sabiu Said zan kira shi ma ya zo nan waɗannan malamai suna da muhimmanci a wuri na ƙware da gaske shi yasa nazo in gabatar da su a nan sun yi wani aiki ne na wani assignment kuma sun kammala lafiya dukkan su biyun nan abokaina ne tun muna yara tare muka zama ƴan tawagar da muka wakilci Najeriya a shekarar 1997 a musabakar karatun Alkur'ani mai girma a Makka Saudi Arabia Malam Ismail daga jihar Katsina Malam Fadl kuma daga jihar Kano waɗannan malamai dalilin Alkur'ani yasa muka haɗu kuma har yanzu a tare da su muke akan harkar Alkur'ani walillahi alhamd shi Malam Fadl Sabiu Said dama ya saba zuwa nan gwani ne cikin gwanayen Alkur'ani mai girma yayi karatu a tsangayar Alkur'ani mai girma ta jami'ar Madinar Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da a iya sani na suka fi kowa a ƙasar nan ƙwarewa a karatun Alkur'ani wajen iya shi da kuma ƙarfin haddarsa Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan mu akan Alkur'ani sannan kuma shine abokin da yake da alfarma a kaina domin shi ya karantar da Abdurrahim shi ya haddatar da shi Alkur'ani sannan kuma har yanzu malami ne na Alkur'ani a Kano da kuma ƙasa baki ɗaya shi kuma Malam Ismail kamar yadda na gaya muku shi limami ne wanda ya dade yana limanci a ƙasar Masar zamansa lokacin da yake karatu a Jami'ar Azhar sannan yanzu kuma yana zaune a garin Funtuwa Malam Fadl zai zo a nan ya karanta mana waɗansu ayoyi na Alkur'ani mai girma da shi za mu cika shi kuma Malam Ismail shi zai ja mu sallar Isha'i in Allah ya so kowa dai za mu ji nasa Malam Fadl tafaddal ma'ajuran bismillah shi tafaddal
kana cikin screen bismillah jawo ta tana
yawa shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب بالعالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
dai mana addu'a mana irin du'a khatmul qur'an din kan bismillah mana addu'a
Allah ubangiji Allah ya datar da mu Allah ya Allah muna tawassuli da littafinka Allah ka hada mu da dukkan alkhairanka Allah ka hada mu da dukkan alkhairanka ya Allah Allah ya karbi ibadan mu Allah ubangiji Allah kai mana albarka Allah ubangiji Allah kai mana albarka muna addu'a wa shi doctor wannan karatu da yake Allah ya saka masa alkhairi Allah ya saka masa alkhairi Allah ubangiji Allah ya sa mizani Allah ya Allah muna tawassuli da sunayenka barkaka ya Allah Allah muna tawassuli da littafinka mai albarka yanayin da muke cike a kasan nan Allah ubangiji Allah ka yaye mana Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ubangiji Allah ya mana albarka Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taqabbal minna du'aana Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taqabbal minna دعانا. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقبل منا دعانا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك